أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله آل الله الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم مسلمين من كسن تيمون عزان تي أو انتان سعدوان دموكي أكان شرطان الوالله muka kai wannan bagire da muke zance sharuta abinda wannan suka danganci yanda mutun zai yi alwala akan haka muka yi zance cewa alwallan da mutun zai yi ya kamata ya kasance zai jero wannan me gabobin alwallan ne yani ya fara wanke huskansa hannayensa ya shafa kansa ya shafa kafansa wannan idan mutum ba kai wannan ba to alwallanka bai inganta ba shine mutum ka fara wanke shafa kafanka alwallanka bai inganta ba lamari na biyu kamar da muka yi zance cewa gabobin alwalla ya kamata mutum ka jero su ba wani fatara tsakanin su shine me kada ka wanke huskanka ba minti 10 ko minti 7 ka wanke hannunka wannan ba za a ce masa alwala ba kawai mutum ka wanke huskanka ne kawai akan haka idan mutum ya zama na kabar wani me fasila ko wani lokaci tsakanin wanke huskanka da wanke hannayenka hal ya zamana huskanka da ka wanke ya bushe ruwan da ka wanke huskanka kai ya bushe sam in aka ce mu wani ma kai alwala ya ce la wannan huskansa ba komi ko a'a kanka da ka shafa zuwa ka shafa kafanka kan ya bushe ta a wannan hali wannan alwallan bai inganta ba alwallan wannan alwallan ba ta can alwalla ne nan zamu ga yan uwayenmu yan shi'a zaga wani idan yayi alwalla sai dan taki daya biyu sa'an nan me ya shafa kansa da kafansa wannan ba laifi a wannan hali mutum ka alwala ka dai daki kadan yanda ba za a ce me an samu me fatara tsakanin wanke huskanka da hannunka da shafan kai da kafa ba wannan ba laifi akan wannan hali sa'an nan lamari da za mu yi zance a kai ba mu yi zance kan sharuttan alwala amma ta yanda mutum mai za ka yi alwala shi ne muka ce mai kada mutum mai ka fara wanke hannunka masalan sa'an nan ka wanke huskanka shi ne ka jero wannan gabobin kamar yadda Qur'ani ya fada sa'an nan lamari na biyu kada ka bar wani fatara tsakanin mai wannan gabobin sharati na karshe da za mu yi bayani a kansa shi ne mai abin sharatin da ya danganci mai alwala da kansa mukallafi awwalan mutum kada ka nemi taimako a wurin wani lokacin alwala shi ne mai bi ma'ana kada ka bar wani ya maka alwala dukkan wanda zai yi mai yayi alwala da kansa dukkan aikin da ake yi cikin alwala wanke huska hannaye guda biyu shafa kai kafa dukkan abin da za ka yi kai da kanka to wajibi ne kada ka bar wani mai ya maka akan haka idan mutum ka wanke huskanka sai ka wanke ka wanke huskanka da hannunka ka wanke ka wanke huskanka da hannunka ka shafa kanka ya kamata mai wannan duka wajibi ne ka yi su hal ya kai inna zaka gaza ba kai kai to lokacin sai ka nemi taimakon wani. Idan mutum ka samu kanka cikin wani hali da yake mai ba kai kai alwala, to lokacin ya kamata mai ka nemi wani ya maka wannan alwala. Wannan kuma zai wannan alwallan kamar da wani suka fadi cikin wani su malumma mushi ma zai yi niyya. Kuma wanda za masa alwallan shi ma zai yi niyya. Shi niyyan wanda zai maka alwalla ba wajibi ba ne, amma kai da za maka alwallan wajibi ne mai kai niyya. Lamari na uku, wanne yake mai ake masa alwalla saboda ya mai yana da rauni a cikin mai wani gabobin nasa, amma sai ya dace kuma cikin wani gabobin nasa ya yi mai shi da kansa ya yi alwallan, to lokacin a wannan gaban da zai yi shi da kansa ya yi alwalla, to ya kamata shi da kansa ya yi. Gabobin da mai gajiya, to sai ya bar mai wani ya taimaka masa. Lamari na hudu, dukkan wanda cikin alwallan sai ne zai nemi taimako ko agaji wurin wani ya taimaka masa ya masa alwalla. Ala sabilil misal, idan mutum ya yi wanke huskansa da hannayensa amma bai yi shafa kansa da kafansa, to wanda zai masa wannan zai zo ya shafa masa kansa da kafansa, ya kamata ruwan da zai shafa masa kansa da kafansa ya zama na ruwa ne na wannan alwallan. Shi ne mai zai abin nan ruwan huskansa, wannan alwallan ruwan huskansa zai sa hannunsa akan huskansa ya kwafata ruwan huskansa ko hannayensa, sai mai sai ya shafa kansa da kafansa da shi. Kada mai ya nemi ruwa da yake mai ba ruwan da aka yi alwalla da shi ba. A wannan hali idan mai zama na ba ruwan kamar misalin lokacin zafi ko wasu garuruka da yake lokacin zafi, idan mutum yana alwalla kyaftawa da mai da gani sai ka iske mai huskansa da ya wanke ya bushe, hannunsa ya bushe, a lokacin dole ya sa wani ruwa daban. A cikin wannan hali abin da yake wa ihtiyati wajibi, ya kamata shi mai alwalla ya yi taimama bayan wannan alwalla a cikin wannan hali sai ya yi taimama. Kuma saboda shi yanda fatuwan yake haka ne, idan mutum ya zamana biye mai ya yi alwalla a gabobinsa duka, to ya kamata ya nemi wani ya taimaka masa. Misalin da muka kawo shi ne mai wurin shafan kai da kafa, wanda zai taimaka masa kuma zai agaza masa, ya kamata ya yi amfani da ruwan huskansa da hannayensa. Sai dai zamana wannan bai yiwa, ke muka ce a wannan halin zai nemi ruwa, amma a cikin wannan halin kuma ihtiyati ne na wajibi shi wannan aka masa alwallan ya yi taimama. Wannan abin da ya danganci mai neman agaji a cikin alwalla kenan. yanzu za mu yi zance a wannan babi cikin sharuttan alwala, sharuttan da ya danganci mai alwala. Mun gabatar da zance cewa idan mutum ya sani cewa idan ya yi alwala, wannan alwallan zai zama sababin cutansa. Wato, idan ya yi alwallan zai yi ciwo ko yana tsoro wani cuta ya kama shi, to wannan mutum wajibi ne ya yi taimama. Idan ya yi alwalla a wannan huskan, to alwallansa bai inganta ba. Wannan a halin da yake ya sani kenan. Amma idan bai sani ba cewa idan ya yi alwalla zai cutu ko ba zai cutu ba, daga baya ya fahimci cewa idan ya yi alwalla zai cutu, to a cikin wannan huska, wannan hali, alwallansa mai ya inganta. Huska na farko shine ya san cewa mai zai cutu, sai alwallan, to mai alwallansa bai inganta ba. Huska na biyu bai sani ba, bayan alwallan ya fahimci wannan halin, to alwallansa ingantacce ne. Sa'annan lamari na biyu da ya danganci mai alwalla shine ya kamata ya yi niyyan kusanci ga Allah tabaraka wa ta'ala. Yani kada ya zama alwallan da zai alwalla ne saboda mai riya. Idan muka yi zance niyya nan, ya kamata mu sani ba dole ne mutum za ka yi alwalla ko za ka yi sallah ka zo ka tsaya ka yi niyya da halshinka ka ce Allahumma inni nawaitu alwudu taqarruban ila Allah ta'ala. La, bai bukata. Ko cikin zuciyanka ma, saboda me mutum da kai kudiri cewa lokacin sallah ya kai za ka tashi ka yi alwalla, wannan niyyan kenan. Saboda idan aka tambaye ka wani me kake aikatawa, za ka ce alwalla in ke yi, wannan ya isar. Wannan idan mutum ka samu kanka cikin ya isa, niyyan kenan, ba bukatan ka fadi da halshi. Lamari na karshe abinda ya danganci sharatin alwalla, kuma bangare da ya danganci mai alwalla da kansa. Idan ya zama na lokacin sallah ya yi kunci, da cewa in mutum ka ce za ka yi alwalla, in ma ya zamana dukkan sallah, masalan sallar la'asar, in ka ce za ka je ka nemi ruwa ka zo ka yi alwalla, dukkan raka'o'in mai sallar la'asar ba za ka same su, za ka same su lokaci ba, ko sashi daga mai raka'an sallar la'asar ya mai ya shiga bayan lokaci, to a wannan hali ya kamata mai wajibi ne mutum ka yi taimama. Kada ka ce za ka yi alwalla, kada ka ce zan je in samu ruwa yin alwalla saboda alwalla ya fi, a'a. Idan ka san cewa kai alwalla dukkan sallan da za ka yi raka'o'in wannan sallah za ka yi su mai bayan fitar lokaci, ko sashi daga wannan raka'o'in za ka yi su mai bayan fitar lokaci, to lokacin wajibi ne mai kai taimama kai wannan sallah, kuma ya isar. Na ji wannan zance kenan da ya danganci batun sharatin alwalla. Mun yi zance abin da ya danganci mai kuskon da mutum za ka yi alwalla da shi, ko buta yau, ko gwangwanin da za ka yi alwalla da shi, da ruwan da za ka yi alwalla da shi. Sannan muka yi zance kan yanda za ka yi alwalla, shi ma menene sharatin wannan kaifiyan alwallan. Sa'annan shi mai alwalla da kansa menene sharatinsa. wannan mai sharatin da suke gabanin alwala ko a tsakanin yin mai alwala lokacin da mutum mai yake alwala duka mu yi bayaninsa a sabon saduwa Allah subhanahu wa ta'ala cikin buwayensa ya so ya yadda za mu yi zance a kan mai wajiban alwala menene wajibi a cikin alwala sa'annan kuma idan mutum ya zama na mai ka yi shakka a cikin alwallanka ya za ka yi mai ka gyara wannan alwallan sa'annan da ababen da su muke mai suke bata alwala ubangijin Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace Allah subhanahu wa ta'ala biya da dukkan masu bin wannan shirin namu bukatunsu baki daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu